ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما ألا مرك كنسكي قوديا daya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na Masjidul Da'wati wal Irshad a unguwar Site Dipte inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a insha Allah muna fatan Allah ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba a satin da ya wuce ko kuma sati na sama wancan mun kare babu salati al-jumu'a kenan mun kare babu mai bayani akan abun da shahi sallah ta jumu'a kenan a yau akai sai zamu tashi a sabon babu kenan babu salati al-idain ma'ana babu mai bayani akan sallar idi guda biyu babu mai bayani akan sallar idi guda biyu da farko dai a menene hikima ta idi me hikimar da tasa Allah ya shar'anta muna sallar ta idi sannan kuma me ma'anar sallar idi sannan me hukuncin ta sannan kuma a wani wuri ake gabatar da ita sannan kuma wani lokaci ne ake yin ta a da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala hikimar da tasa ya shar'anta muna sallar ta idi guda biyu kamar yadda malamai suke cewa kasancewar kowace al'umma Allah ya hudda mata ko kuma kowace al'umma tana da ranaku a shekara da take alfahari da su take murna a cikin su to shine sai mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba muna wannan ranakun guda biyu shine ranar karamar sallah da kuma ranar babbar sallah asali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira ya zo a Madina sai ya isko mutanen Madina suna da ranaku biyu da suke yin salloli a ciki rana ta huɗu ita suke ce ma Nairuz rana ta biyu kuma suke cewa Marjan to wannan kwanakin guda biyu sune kwanaki na sallar su a kowace shekara to da manzo Allah yazo da yake sallah ce wadda take akwai shirka a cikin ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kad abdalakumullahu bihima khairan minhuma manzo Allah yake ce musu Allah ya canza muku wasu ranaku guda biyu da suka yi wannan ranakun guda biyu alkhairi sai yake ce musu yawmal nahri wa yawmal fitri sai ce musu ranar sallah babba da kuma ranar sallah karama daga wannan lokacin sai suka bar wannan sallah suka koma wannan sallolin guda biyu kenan manuha ta shar'anta muna wannan sallolin shine dan saboda mu bar duk wasu salloli da muka saba da su a al'adance wanda suka saba ma addini mu kama na addini wanda salloli ne na ibada kuma sannan salloli ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muna su domin su kasance ranaku na alfahari a gare mu ranaku na murna kamar yadda manzo Allah yake cewa ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrullahi ta'ala ma'ana ranaku ne na ci da sha da kuma ambaton Allah madaukakin sarki ma'ana kenan shine hikimar da tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muna sallah ta idi guda biyu sai mu zo me hukuncin su a malumai sun kashi kashi gida uku dangane da abin da ya shafi hukuncin sallar idi ta babbar karama akwai malumai da suka ce akan cewa fardun ainin ce ma'ana farilla ce ga kowanne mutum kenan kowanne mutum dole ne sai yayi ta akwai kaso na biyu da suka ce akan cewa fardun kifaya ce ma'ana in aka samu su jama'a sun yi a gari to sun dauki ma wasu jama'a kenan ba dole ba sai sauran sun yi amma in kuma aka rasa wanda yi to gabaɗayan mutane suna shiga a cikin sabon Allah wasu kuma sun tayi akan cewa a sunna ce muakkada ma'ana sunna ce mai ƙarfi sai dai bayan bin diddigi mafi yawanci malumai sun tayi akan cewa farilla ce dai ta ainihi kawar kasancewar kowanne daga cikin masabobi an samu kungiya wadda ta tayi akan cewa menene akan cewa wajibi ce ma'ana dole ne ga kowanne mutum yayi sallah ta idi dalilin fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa salli li rabbika wanhar ana kai sallar idi domin ubangijinka sannan sai kai layya kun ga nan ne kuma umunni ne kenan Allah ya umurci manzo Allah kuma duk abin da Allah ya umurci manzo Allah to kai tsaye al'ummar sa gaba ɗaya su ma an umurce su da shi sai dai idan da dalilin da ya nuna cewa na manzo Allah ne shi kadai kenan magana mafi inganci shine Allah shine mafi sani sallah ta idi wajibi ce ga kowanne musulmi to kenan idan an ce wajibi ce ga kowanne musulmi kenan wannan shi zai kama akan cewa kenan duk wanda cikin kuskure bai samu wannan idin ba ya halatta a gare shi ya ramka ka mun gane ko kina lokacin da ka zo wajen idi sai ka iske an sallame sallar idi ko kuma an kare to a nan lokacin ya halatta a gare ka kai ne kai wannan sallar sai idan dai lokacin ta ya wuce domin lokacin ta yana farawa ne lokacin da rana ta yi zawali ma'ana lokacin da rana ta dago daidai da tsawon dan kibiya kina idan ta meke da suna ta dago daidai da wannan lokacin to lokacin ne lokacin ta ke farawa lokacin kuma yana karewa daga lokacin da rana ta zo tsakiya inda ta zo tsakiya shi kina lokacin ya kare to matukar mutun yana a cikin wannan lokacin lokacin idi ya wuce da uzuri to ya halatta ya ramka wannan idin in gane ko kuma zai yi kamar yanda ake yi kamar yanda ake wannan kabarorin haka shi ma zai yi waɗannan kabarorin sai dai wanda da gangan yake yi har lokaci ya wuce to shi kuma wannan ukuba sa shine an haramta masa wannan sallar ma'ana wannan sallar babu akan sai ya ramka ta kamar yanda ko salloli na farilla mutum da gangan lahiya lau ya ki yin su a lokacin su in har lokacin su ya wuce shikenan zunubin sa yahi karhin a ce ya ramka wannan sallar in gane ko amma in cikin uzuri ne ya halatta ya ramka wannan sallar kenan wannan shine sai kuma dangane da wurin da ake yin ta wurin da ake yin ta shine a karshen gari ko kuma a ce cikin falalar hilin daji kenan ana aka yi so a yi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin ta yi yana umurtar mutane da a huta a bayan gari akwai wani wuri na musamman da manzo da suke cewa al-musalla idan ana sallah ta roƙon ruwa ko kuma sallah ta idi a can ake tahiyya a yi tare da cewa akwai masallaci to sai dai idan ya kasance akwai wani uzuri wanda zai hana a yi a wajen gari to ya halatta a yi ta a masallaci kuma su kuma abin da ya shafi mutanen makka abin da ya shi ne su yi ta a cikin masallaci shi ne masallacin harami domin dukkan mai da suna manya-manyan malamai da suka gabata a lokacin su ana yin sallar a cikin masallaci na harami kenan su a makka ana yin sallar idi a masallacin harami ba a tahiyya a wajen gari amma duk wani masallaci wanda ba wannan ba to abin da aka yi so shi ne a yi ta a wajen sa sai in dai da wani uzuri in da ya gito kenan insha Allah wannan shi ne dai a takaice abin da ya shafi a sallah ta idi kenan insha Allah abin da ya shafi hukuncinta da lokacinta da kuma wurin da ake yin ta za mu zo a hadisi na farko hadisan da za su zo a cikin wannan babin za su nuna mana abin da ya shafi wannan sallar yadda ake yin ta da kuma abubuwan da ake karanta a ciki da sauransu malai yake cewa an Abdullah bin Umar an karɓo wannan hadisin daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su biyu shi da ma'aifinsa qala yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare su ya kasance wa Abubakar da Abubakar wa Umar da Umar yusalluna al-eidain suna sallatar salloli na idi guda biyu qabla al-khutba kamin ahar khutba kinan kamin ayi khutba kina a takaice wannan hadisin nan muna cewa al'ada yanda manzo Allah da shi da sahabban su kasance suna sallar idi shine suna yin ta kamin ayi khutba kinan da an zo kai tsaye ake tada mai yake da suna sallah ta idi sai baya an kare ta sannan sai ayi khutba kinan wannan shine abin da wannan hadisin yake karantar da mu shi insha Allah shi yasa a lokacin ɗaya daga cikin khalifofi na daula ta Umayya lokacin da ya zo limanci ta sallah ta idi kai tsaye sai ya fara huduba lokacin da ya fara huduba sai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa inkari suke cewa ba haka ba manzo Allah ya karanta sai ya ce abin da yasa shi ya fara yin huduba kamin ayi sallah yace dan saboda ya an sallame sallah mutane suna tahiyyar su mun gane ko amma duk da wannan sahabban manzo Allah ba su barsa ba sun masa inkari akan cewa ai ga yanda manzo Allah yayi mun gane ko kenan komi maslahar da kake gani ta ya dace a yi ta kamin sallah to ba za ka yi ta ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba yayi da sahabban manzo Allah ma haka su ma ba haka suka yi ba kenan sai an yi sallah sannan sai daga baya ayi huduba kenan yana nuna mana kishiyar sallah ta mai ta juma'a mun gane ko wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na gaba malai yake cewa عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنكر قودة براء عازب تعالى تكارة بتاء قريش قال يكتوى خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله يأمون هدوبا يوم الأضحى رانر سلى ببا بعد الصلاة بايا أن يسلى فقال سيدي من صلى صلاتنا duk wanda ya sallaci wannan sallar tamu wa nasaka nusukana sannan kuma yayyanka wannan yankan namu faqad asaba sunka faqad asaba nusuka to haqiqa ya samu layya ma'ana ya samu wannan ladan layyar da yayi wa man nasaka qabla as-salati amma kuma duk wanda yayyanka kamin ai sallar idi wala nusuka lahu to babu layya a gare sa fa qala abu burda sai abu burda bin niyar dan niyar qalu al-bara ibn azib wanda yake dan uwan ma'aikin bara dan azib ne yace ya rasulullah ya ma'aikin allah inni nasaktu shati ni na yake akuyata ko tumkiyata qabla as-salati kamin in yi sallah idan aka ce ash-shat yana dokar aguya ko tumkiya kun gane ko jayyid yace wa araftu anna al-yawma kuma don na san cewa yau yawmu aklin wa shurbin rana ce ta ci da sha wa ahbabtu sai na so an takuna shati tumkiya ta ta kasance awwala ma yudbahu fi baiti farkon abinda za a yanke a cikin gidana fa zabahtu shati sai na yanke tumkiyata wa taghaddaitu sai na kari qabla an ati as-salata kamin in zo sallah qala sai manzo Allah yace masa shatu ka shatu lahmin tumkiyan nan ta ka tumkiya ce ta nama ba tumkiya ta layya ba qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa inna indana anaqan to mu a wajen mu muna da wata ƴar tumkiya lana jaza'a wanda bata kai shekara guda ba hiya ahabbu ilayya min shataini ta hi soyuwa zuwa gare ni hiya da ma tumkiya guda biyu ma'ana yana son ta sosai afa tujzi'u anni shin za ta isar mini qala sai manzo Allah yace na'am eh wa lan tajziya an ahadin ba'daka sai dai ba za ka taba isa ba ga wani bayanka kenan kai kadai aka ma wannan rahusar kenan a bayanin wannan hadisin wanda ya rawaito wannan hadisin shine Barra bin Azib Barra bin Azib yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahararru kuma wanda suke kanana daga cikin su domin ya musulun da yana karami sosai kuma shi da ma'afinsa gaba ɗayan su sahabbai ne kenan Azib kin ma shi ma sahabi ne Barra dan Azib ya shahara a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai suna jarumta da kuma neman ilimi yana ɗaya daga cikin jaruntarsa kasancewar akwai wani yaki da aka tabbata tahiyya aka yi mubaraza yaki ta mubaraza shine hito na hito daidai kaman kamin a fara yaki za a yi wangan hito wajen makiya a hido guda wajen musulmai a hido guda to Barra dan Azib shi kadai sai da kafiyi guda 100 suka hido yaki da su duka gaba ɗaya kashe su ɗai bayan ɗai guda 100 a lokaci guda yana ɗaya daga cikin jaruntarsa akwai wani yaki da ake cewa Ghazwatul Mu'ta ma'ana wani yaki ne da aka yi da wani mutum da ake cewa Musailamatul Kazzab Musailamatul Kazzab shi wani mutum ne da ya iddiyin cewa shi annabi ne kuma mutum ne mai tsawon shekaru tunda ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda rasuwarsa malaman tarihi suke cewa ya yi kusan shekara 150 tun kamin ai manzo Allah ya kira yi to tun kamin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce shi annabi bane sai da manzo Allah ya bayyana bayan manzon Allah ma ya bayyana bai ce shi annabi bane sai da ya karanci yanda manzon Allah yake min yake kiran mutane yanda manzon Allah yake in wahayi ya zo masa to sai da ya karanto wannan abubuwan kamin manzon Allah ya rasu sai ya hito da cewa shi ma annabi ne inda farkon sakon da ya fara rubuta manzon Allah da ya zo da wannan da'awar shine sai rubuto manzon Allah sako yace min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillah yace daga Musailama manzon Allah zuwa ga Muhammadu manzon Allah kenan tun da nan ne ya nada maka shi annabci ko sai yace ma manzon Allah a cikin sakon yace Allah ya raba annabta tsakanina ni da kai kamar yanda ya raba annabta tsakanin annabi Musa da wa da Harun yace ma manzon Allah haka ne sai yace ko da yace daga yau nan haka rabin kasa naka ne rabin kasa nawa ne sai yace kash sai dai Qurayshawa mutane ne azzalumai yana nufin manzo Allah kenan yana nufin manzo Allah ba zai yarda da wannan ba da aka da ya rubuta manzo Allah wannan sakon sai shi ma manzo Allah ya rubuta masa sako sai manzo Allah ya rubuta yace min Muhammadin Rasulillahi ila Musailamatul Kazzab, daga manzon Allah Muhammadu zuwa ga Musailama makareci, daga naka samu shi Musailamatul Kazzab. Sai manzon Allah yace masa innal arda lillahi yurithuha min ibadihi man yasha, kasa ta Allah ce yana gadar da ita daga cikin bayu wanda yaso. Kenan haka manzon Allah kai mai da masa aya ce ta Al-Qur'ani mai da masa. A wannan lokacin Musailama ya tashi shi ma ya ta da'awa, kamar yadda kaga manzon Allah yana kiran mutane, har manzon Allah ya rasu ya bar shi yana iddiyan cewa shi annabi ne, kuma ya samu jama'a inda lokacin da ya karhi ne to lokacin khalifanci na Abubakar, sai Abubakar ya yake sa. Mun gane ko tarihin sai yana da tsawo sosai, insha Allah lokacin da lokacin zan tsakuro muna tarihin shi. Akwai ban dariya kuma sannan akwai ban haushi, wasu abubuwa a gina a takaice. Lokacin da aka zo yaƙar sa, lokacin Abubakar, Barra dan Azib ya shahara sosai a wajen mi, a wajen wannan yaƙin, domin shi Musailama yana da wani wata ganuwa, ma'ana wani gida ne ke gare su babba da aka kewaye da manyan duwatsuna, sunan ma wurin ake ce mishi Hadiqatul Maut, da ka ji wurin ka san wuri ne na jaraba, ma'ana gonar mutuwa. To lokacin da yaƙi ya yi yaƙi, sai Musailama da shi da mutanensu suka shiga a cikin wannan ganuwar, suka liƙe, aka liƙe kofar, kofar ba ta buɗuwa, sai dole daga ciki a buɗe ta. Sahabbai ga su duka sun yi tsaye bakin ganuwa, kuma ganuwar tana da tsawo sosai. To Barra dan Azib shi kadai ya dira sama, ya shiga a cikin wannan, a cikin wannan bakin suna gonar mutuwar, yayi yaƙi yayi yaƙi yayi yaƙi, sai da ya kai ya buɗe wannan kofar, shi kadai yana buɗe kofa, sai sahabban manzo Allah suka shiga gaba ɗayan su, suka halaka su gaba ɗaya. A wannan lokacin ne aka kashe Musailama kin, wanda ya kashe shi ne shine Al-Wahshi bin Harb, wanda ya kashe Hamza, kun san bayan ya kashe Hamza kuma ya musulunta. Wannan shine kenan, kenan wannan yana da mana mi, yana da mana zarunta ta mi ta mai ke da suna Barra bin Azib. Yana ɗaya daga cikin kuma sifofinsa yawan neman ilimi, domin yana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah wanda suka rawaito su hadisai masu yawa, domin ya rawaito kusan hadisi 300 da yan kai. Wannan shine kenan. Kuma ya kasance akwai daga cikin ɗaya daga cikin tabi'ai ya zo a wajensa da ake ce ma Abu Dawud. Da Abu Dawud ya zo a wajensa, sai Musailama ya tashi tsaye ya rungume sa, ya ba su hannu, ya masa murmushi. Sai Abu Dawud ya yi mamaki, sai Musailama, sai shi Barra yake ce masa, ina tsammanin wannan tarban da na maka ka yi mamaki a kansa ko, na baka hannu kuma sannan na yi maka murmushi. Ya ce eh, ya ce na yi haka ne domin ni ma manzo Allah ya taba mini haka nan. Yace ni ma manzo Allah ya taba mini haka nan, ina tahowa, sai ya gaida ni, ya bani hannu, ya mini murmushi, sai yace mini babu wasu musulmai guda biyu da za su haduwa su gaida juna kuma su ba juna hannu, su sakar ma juna huska, face dalilin wannan Allah ya kankare musu zunubinsu, kamar yanda icce wanda yake ya bushe yake zubar da mai ke da suna kunnuwa a rana wadda take mai tsananin iska, ma'ana dai Allah yana mai kankare musu ne da su. Sai yake cewa dalilin wannan nima ne maka haka ran, domin mu samu wannan mai ke da suna falalar ta gaida juna. Ana dai wannan hadisi na nuna cewa ashe yana da kyau sosai idan muka hadu mu yi musafaha, mun gane ku mika hannuwa, duk da yake ba al'ada ba ce ta Larabawa, domin da manzo Allah ya zo yana yi mika musu hannu, sai suna mamaki lokacin da ya zo Madina, sai suke cewa ai su a wajensu waɗanda ba Laraba ba suke yin wannan, ma'ana al'ajam suke yin wannan. Sai manzo Allah ya ce musu eh, su suke yin wannan, amma dai abu ne wanda ya dace. Sannan sai ya kara gaya musu wannan hadisin kenan. Musafaha tana da muhimmanci sosai a cikin addinin musulunci, idan aka hadu a miƙa ma juna hannu, dalilin wannan insha Allah Allah zai kankare zunubanmu gaba ɗaya. A taƙaice wannan shine dai Barra dan Azib shine yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a ranar layya. To bayan an kare sallah, sai yake cewa duk wanda ya yi layya, duk wanda ya salla irin wannan sallar tamu, sannan ya yi layya irin wannan layyar tamu, ma'ana ya yanke, ya yi yanka bayan an yi sallar, to ya samu layyarsa ta yi. To sai yake cewa kuma duk wanda ya yi yanke kamin a yi sallah, to layyarsa ba ta yi ba. To shi ne wannan ɗan uwan na Barra ɗan Azib da ake ce ma Abu Burda, shi ma sahabin manzo Allah ne, sai ce ya manzo Allah, ai ni na yanke dabbata, na yanke tumkiyata kamin in zo masallaci. Shi ne sai manzo Allah ya ce masa dabba ka dabba ce ta nama, to shine sai yake ba manzon Allah yake neman rahusa ga manzon Allah akan cewa yana da wata dabba yana da wata akuya wata tumkiya wadda bata kai shekara guda ba tunda yana ɗaya daga cikin sharadi ne yake tumkiya sai ta kai shekara nau'i na gunsuru da rago shine wanda ko bai kai shekara ba idan wata bakwai ya halatta a yanka to amma ita tumkiya da rago sai sun yi shekara yadda abin da ya haka to shine sai manzo Allah ya ce masa yayi masa sauki amma sai dai kasance wannan saukin shi kadai ne aka bashi idan bayan wannan babu wanda ya halatta a gare sai yanki akuya ya yanke tumkiya ko rago wanda suka yi kasa ga shekara da niyyar layya mun gane ko wannan hadisin yana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin da yana nuna mana cewa lokacin yanke dabba ta layya yana farawa ne a lokacin da aka kare sallah ba wai sai liman ya yanke ba kenan ba dole sai liman ya yanke ba domin tana iya liman baya da ni baya da ragon da zai yanke shi yasa an taɓa mini tambaya wai idan aka yi sallar idi limami baya da dabbar da zai yanka to a kasu mutanen gari za su yi to ai da ma yanke dabbar ba dole bane sai liman ya yanke da dai an sallame sallah shikenan mun gane ko wannan shine kenan sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa babbar ka'ida da malamai suke cewa ashurutu fil ma'murati la tasqutu bil jahri ma'ana sharuda a cikin abubuwan da Allah ya umurni jahilci baya sa a dauke ma mutun su idan muka lura anan ne lokacin da ya yanke wannan dabbar kamin ya zo masallaci cikin jahilci ne yayi sako to wannan jahilcin da yayi ya kasance masa dalili na cewa za a karbi ibadar sa tunda cikin jahilci ne yayi ba a karba ba ko da yake cewa menene jahilci ne yayi mun gane ko domin idan muka lura shi jahilci a asali a addini abu guda ne yake doke ma mutum baya doke ma abu guda shine yana doke maka zunubi ne amma kuma baya doke maka ibadar gaba ɗayan ta misali mutum ne yayi sallah babu arwalla asali idan mutum yayi sallah da gangan babu arwalla me zai samu zai samu zunubi ko domin yayi ba yanda Allah ya umarta a yi ta ba ya zo a gaban Allah baya da sarki to amma idan ya kasance cikin jahilci ne cikin mantuwa yayi ko kuma bai san da cewa in za a yi sallah sai an yi arwalla ba za a bashi zunubin ba za a bashi zunubi ba to sallar tayi sallar ba tayi ba sallar sai ya ramka ta dai dole sai ya ramka ta mun gane ko kenan wannan shine abin da wannan hadisi ya nuna mana ba san an gane da kyawu ba ka'ida ce kenan duk abin da kai a cikin jahilci na ibada wannan jahilcin zai doke maka zunubin sa ne amma ba zai doke maka wajibcin sa ba sai ka ramka shi sai dai wancan zunubin ba za a baka shi ba shine abin da jahilci yake muna dama mun gane ko sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa ashe rana ta sallah rana ce ta ci da sha domin shi barra akin ga me yace yace yayi saurin yanka dabba shi ce wannan abu burda kin yace yayi saurin yanka dabba shi ce domin ya kasance shine abun farko da zai yi kari da shi kamin ya je wajen sallah wajen sallar idi to kuma sai aka yi da dai ya saba ma sunna guda biyu sunna ta farko shine na farko dai sallah ta babba ba a ci sai an dawo shine sunna ba dole bane amma an yi so sai an dawo a ci sannan kuma abu na biyu yayi layyar ba a lokacin ta ba domin ba a yi sallah ba lokacin da yayi ta kinan sallah ta idi sallah ce ta ci da sha shi yasa malumai gaba ɗaya sun tayi akan cewa ya halatta mutum yayi azumin rayuwa gaba ɗaya idan dai har ba zai yi azumin waɗannan ranakun guda biyu ba rana ta sallah babba da rana ta sallah karama mun gane ko kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sama man sama al-abad babu azumi ga duk wanda yayi azumi na hal abada sai manzo Allah ya ce la sama wala aftara yayi ba uwa ba riba ko kuma yayi bi babu shi bai samu ladan kin ci ba sannan kuma bai ci ba kenan yayi asara bai da biyu amma shine sai malamai suke cewa amma da za a ce ranaku wannan na sallan guda biyun kawai ne bai yi azumi ba to wannan azumin nasa gaba ɗaya yayi ma'ana yana nuna cewa kata an kai tsaye ranakun idi haramun ne yin azumi duk yadda ku kake da kwaɗayin yin azumi wannan shine kenan wannan shine kenan kaɗan daga cikin abin da wannan hadisin zai karantar da mu insha Allah za mu zuwa hadisi na gaba yake cewa an Jundab bin Abdullah al-Bajali an karɓi wannan hadisin daga Jundab dan Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فزو الله ياي صلى ارانا صلى بابا ثم خطب سنن سي هدو بابا ين هكا ثم ذبح سنن سي ينكي wa qala sai yace man dhabaha qabla an yusalliya duk wanda yayyanka kamin yayi sallah falyadhbah ukhra makanaha to yayyanka wata a wurin ta wa man lam yadhbah shi kuma duk wanda bai yayyanka ba falyadhbah bismillahi to yayyanka da sunan Allah wannan hadisi yana nuna mana abubuwa guda biyu yana nuna mana cewa dai na farko dai lokacin halaccin mutun yayi yanka shine mi bayan an sallame sallah nabi kuma sannan duk wanda yake kamin lokacin dole sai ya yanka wata a wurin ta mun gane ko sai da ya bambanta ya sha bamban da ni nau'i na niyyarsa idan ya kasance asali shi yayi alwashi ne ga Allah akan cewa zai yi layya to lokacin da yake wannan dabbar kamin lokacin a yanke ta to dole sai ya yanka wata a wurin ta domin layya ba ta zama wajibi ga mutum sai wanda ya cika abubuwa guda biyu na farko mutum ne wanda yayi alwashi ma'ana yace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa nayi alƙawari sai nayi layya to shi wannan dole ne a gare shi sai yayi layya ko kuma wanda ya sai dabba yace wannan dabbar ta layya ce to da ka ayyana cewa wannan dabbar ta layya ce shikenan haramun ne gare ka ka sai da wannan dabbar domin ka riga ka ba Allah ita mun gane ko to wanda shi alwashi yayi da a ce dabbar da yayi alwashi ta mutu sai ya so wata ko kuma da a ce zai yanke ta kamin lokaci sai ya so wata ya yanka ta domin yayi alwashi domin yazo a hadisi muzala ke cewa man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu duk wanda yayi alwashin zai ma Allah wata biyayya to yi masa biyayya shi yasa azumi ma ba azumin da ake ranka ma mutum idan ya mutu in ba azumi na alwashi ba azumi na farilla ma ba a ranka shi amma azumi na alwashi sai a ranka shi mun gane ko zamu zo a babu na alwashi a can gaba zamu gani kaidodin da suka shafi alwashi kenan kuma yana nan mana a ce cewa dole ne a wurin yankar sai an yi mi sai ambaci sai an ambaci sunan Allah kenan shi ma sharadi ne na mi sharadi ne na yanka dai sai hadisi na gaba yake cewa an Jabir radiyallahu anhu an karko daga Jabir yadda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal eid kina na halatta sallah tare da manzon Allah ranar eid fa bada'a bis salati sai ya fara da sallah qabla al khutbati kamin khutba bila adani ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin kuma ba tare da iqama ba thumma qama mutawakkian ala bilal sannan sai ya tashi yana kishin gide akan bilal fa amara bi taqwa Allah sai yayi umurni da tsoron Allah wa hadda ala ta'atihi kuma ya kwadaitar akan yi ma Allah biyayya wa wa'azan nasa yayi ma mutane wa'azi wa zakkarahum yayi musu tunatarwa thumma mada sannan sai ya wuce a gaba hatta atan nisaa har sai da yazo a wajen mata fa wa'azahunna sai su ma ya musu wa'azi wa zakkarahunna kuma ya tunatar da su فقال سيدي يا معشر النساء يا كوتار ماك تصدقنا كي سدك فإن كن دومنك أكثر حطب جهنم كوني مفي يوان مكام شموتا فقامت امرأة سيوة ماتا تتاشي من ستة النساء نتكي أسكي الماتا سفاء الخدين ولتكي دا بجنك ماتا فقالت سيدتي lima ya rasulullah dan mi ya ma'aikin Allah ma'ana dan mi ya samu mata mu muka hiyawa a cikin wuta fa qala sai manzo Allah yace li annakunna dominku tukthirna ash-shaka kuna yawaita kai koki wa takfurna al-ashid sannan kuma kuna kafurce ma zamantakewa ko kuma kuna kafurce ma mazajanku qala sai yace faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna sai ga su suna ta yin sadaka da kayan adansu yulqina fi thawbi bilal suna shefa wannan kayan adon nasu a cikin kayan bilal min aqritatihinna na daga ɗan kunnan su aqritaja mufradikin sa shine qurt kenan ɗan kunnai kenan ɗan kunnai wa qawatimihinna da kuma zabban su wannan shi kenan shine karshen wannan hadisin kenan wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa ga kamar haka na farko dai nan mana cewa ana farawa da sallah ne kamin hudu ba a ranar idi sannan kuma yana nuna cewa ba a yin kiran sallah da iqama ami a sallah ta idi kina wannan shine sunna ba a kiran sallah ba a iqama domin anan in muka gani yake cewa bila adanin wala iqama kina wannan dalili ne akan wannan sannan kuma ina nan muna da cewa yana ɗaya daga cikin sharadi na huduba ko kuma abun da ake so a cikin huduba idan an fara a fara da wasiya ga tsoron Allah madaukakin sarki domin manzo Allah da ya fara sai da yini ya gode ma Allah yayi yabo akan sa sannan sai mun yake musu usikum bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa zaka ji mafi yawancin huduba za a fara da usikum bi taqwallah domin sunna ce daga cikin sunnoni ta huduba wannan shine kenan sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa mataye a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna huta a wajen mi a wajen sallah ta idi kuma ina nuna da cewa kasancewar dalilin da yasa mata su kasance su ne mafi yawa a cikin huta abu biyu ne na harko shine yawan me yake da suna kai koken mazaje ma'ana yawan kafurce ma zamantakewa da take tsakanin ma'aurata guda biyu ma'ana da wannan hadisi na nuna da cewa ashe babban abin da zai iya kai mata a cikin huta shine mi shine kafurce ma zamantakewa shi yasa yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace tayi sallolin ta guda biyar wa ata'at zawjaha kuma tayi mamishin ta biyayya wa samat shahraha tayi azumci watanta na ramadan Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai bata izini ta shiga a cikin kohar aljanna wadda ta so kun gane ko kenan wannan shine mi wannan shine garkuwa ta mi garkuwa ta mata a wajen shiga a wajen tsare kansu daga shiga wuta kuma wannan yana nuna yanda matayen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwadayi wajen mi wajen neman sanin abin da zai tsedatar da su daga wuta domin lokacin da manzo Allah yake musu ku ne mafi yawan ƴan wuta sai suka tambaya me yasa su ne mafi yawan wuta to shine sai manzo Allah ya ce musu kasancewar suna yawan kai koken mazaje domin yazo a wani hadisi manzo Allah yake cewa law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khayran qat manzo Allah yake cewa da a ce zaka yi rayuwarka gaba ɗaya kana kyautata mamace lokaci guda zaka bata mata da rai to zaka ce maka mi ban taba ganin wani alkhairi tare da kai ba duk wanda yake zaman da mata ya san da wannan duk ma aurata su san da wannan kenan gobrai ku shirya wannan kalma ce wanda zaka yawan shi ga mace kai da ma haka kake baka taba mini kaza ba da abin da ya kama da haka zaka faɗa ma wannan kalmar taba ganin alkhairi tare da kai ba tare da cewa lokacin da take kodin wannan maganar kayan da take sai kai mata su abincin da take jin kanin yi maka magana da shi kai ka ciyar da shi ita amma tare da za ta faɗa maka wannan shi yasa mahuta ta ƙarshe dangane da zama da mata shine wasiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi ku zamna da su da alkhairi su a wazace wanda idan kace zaka tsayar da ita to za ta kare me karewarta shine rabuwan auren shi yasa yake cewa lan tastaqima laka ala tariqin manzo Allah ce ba za ta taba tsaya maka ba akan hanya wanda kake so tattak dole sai an samu karkacewa wannan shine kenan kenan wannan yana nuna mana dai yanda matayen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da mi suke da kwadayi wajen neman tsare kansu daga wuta shi yasa suka tambaye manzo Allah to me mahuta sai ce musu ku yawaita sadaka domin ya zo a hadisi manzo Allah ke cewa sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi ma'ana sadaka koyin tana mi tana kashe gushin Allah madaukakin sarki kenan kasancewar yawan sadaka nan da za su yi zai iya ya rage kaihin wannan zunubin da suke samu nami na saba ma mazajen su a wajen zamantakewa wannan shine kenan sannan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna cewa ashe me yake da suna liqabi ba wajibi bane domin Bilal sai da siffanta wannan matar yace tana da mi tana da bakakin kumatuwa ashe da sa liqabi wajibi ne da mi da wannan matar ta liƙe fuskata da Bilal bai iya siffanta ta ba dama sabani ne tsakanin malumai musamman Imam al-Albani da mutanen Hijaz ma'ana mutanen Makka shi Imam al-Albani duk tsananin sa yana ganin cewa liqabi ba wajibi bane ana ba wajibi bane mace ta liƙe fuskata su kuma mutanen malumman Makka mafi yawanci sun ta akan cewa mi dole ne mace sai ta sa liqabi ta liƙe fuskata shi yasa wata ran ya taɓa yin balaguro da matarsa zuwa zuwa Makka tunda a lokacin yayi karantarwa a Jami'a ta Madina. To da yazo suka gansa a hilin jirgi, matarsa da liqabi jiki duka rurrihe, sai suka ce masa, kai da kace liqabi ba wajibi bane, to me yasa kun matarka take sawa? Sai yake ce musu, ai ba nace ba sunna bane, nace ba wajibi bane, amma sunna ne ta sa shi yayi. Kinan ni kuma ina son matata ta yi dai aiki da sunna, shi yasa mi nake sawa tana sawa. Mun gane ko kinan sunna ne mace ta sa talike huskarta, kuma idan mijin ta yi da sa masa ya halatta ya zama to dole gare ta talike. Tunda kai tsaye yana ɗaya daga cikin haƙƙin namiji akan mace, duk abin da ya umurce ta indai ba sakon Allah bane ta aiwatar da shi. Kinan idan namiji ya ci da sa matar shi talike huska, to ko da yake ba wajibi bane a asali talike huskarta, to dole ne talike tunda mijin ta ya umurce ta. Mun gane ko wannan dai shine kenan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu samu na fa'idodin wannan hadisin. Sai mu zo a hadisi na gaba. Malam yake cewa an ummi Atiya, an karɓi wannan hadisin daga ummi Atiya Nusaybah al-Ansariya, sunanta na gaskiya shine Nusaybah al-Ansariya, daga cikin mutanen Madina take. Radiyallahu anha, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta, qalat ta ce, amarana, ya umurce mu, ta'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tana muhim manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare su, take cewa manzon Allah ya umurce mu, an nukhrija fil idaini, akan mu hitar a ranar idi, al'awatiqa, mu hitar da gudare, wa zawatil khuduri, da ƴan mata bayu wanda suke a cikin malaba, wa amara al-huyyaba, kuma sannan sai ya umurci wanda suke masu haila, an ya'tazilna musallal muslimina, su kaurace ma wurin sallar musulmai. Wa fi lafzin, a cikin wani lafazi, kunna nu'maru, mun kasance ana umurtar mu, an nakhruja yawmal idi, akan muhuta zuwa rana ta idi, ma'ana muhuta zuwa sallah ta idi, hatta nukhrija al-bikra, har ma sai mun hutar da ƴan mata, min khidriha, daga meke da suna suturar su, daga malabar su, wa hatta nukhrija al-huyyada, kuma har ma sai mun hutar da masu haila, fa yakunna khalfan nasi, sai su kasance a bayan mutane, fa yukabbirna bi takbirihim, sai su yi kabbara da kabbarorin su, wa yad'una bi du'aihim, kuma su yi addu'a da addu'o'in su, yarjuna barakata dhalika al-yawm, suna fatan albarkar wannan ini, wa tuhuratahu, da kuma tsarkinsa, ma'ana kankaran zunubinsa. Jayyid, ina a takaice wannan hadisi ne na ummi Atiya, wanda ake cewa Nusaybah, tana ɗaya daga cikin sahabbai mataye wanda suka shahara da rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan tana ɗaya daga cikin maluman sahabbai mataye, Nusaybah al-Ansariya. Kenan ita take cewa manzon Allah ya umurce su da su zan huta a wajen sallah ta Idi, har ma su hutar da ƴan mata, ma'ana ya kasance a al'adar Larabawa ƴan mata ba sa huta, mafi yawanci labewa suke ma a cikin gida, har ma da bukka ake musu sai su labe, ba su son su ga kowa don saboda tsananin kumiya. To sai manzo Allah ya umurce su, hatta ma ƴan matan nan su ma a hudu su tai a ranar Idi. Mun gane ko, har ma take cewa hatta ma wanda suke haila manzo Allah ya umurce su ma su ga hitowa, amma sai dai su ba za su yi sallah ba, za su koma a ƙarshen sahu can baya, suna saurare, suna karɓa addu'ar da ake yi, kuma su saurari hudubar da ake yi. Ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa meke da suna al-Imam Ibn Taymiyyah da sauran malamai suka ce akan cewa mi sallar Idi wajibi ce, suke cewa abin da zai maka wajibi ne shine kasancewar manzon Allah ya sa hatta mata su hutu su tai a wajen sallar, tare da cewa sallah ta farilla ma ba ami ba, ba a kwadaitar da su akan su zo masallaci ba, salawatul khams kinnan su yi su a gida shi yayi, amma sai sallar Idi aka ce ma su hito har su tai ma masallaci. Ita kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai cewa lalle wannan sallar manzon Allah ya kula da ita matukar kulawa, ta kasancewar hatta ya sa wanda ma ba dole ba sai sun tai masallaci su tai a masallaci, ma'ana su ne wanda suke haila da abin da ya kama da haka. Kenan meke da suna, a takaice dai shine abin da wannan hadisin yake nuna mana, yana nuna mana da cewa mataye suna zuwa a wajen Idi, kuma sannan hatta ma wanda suke haila za su je, sai dai su ba za su yi sallah ba, za su keɓance a dabara. Jayyid, wannan shine hadisi na ƙarshe ko a cikin wannan babin na abin da ya shahi a sallah ta Idi. akwai dan karin bayani kan abin da ya shafi kabbarorin da ake a sallah ta Idi, musan da cewa sallah karama da sallah babba gaba ɗayan su an shar'anta yin takbirat kin kabbarorin da ake yi. Shi lokaci na sallah karama na kabbara yana farawa ne daga lokacin da aka ce an ga wata na Shawwal. To daga an ga watan na Shawwal a lokacin an shar'anta mutane su yin kabbarori sai lokacin da aka kare Idi. To da an kare Idi su kuma lokacin kabbarorin sun kare, mun gane ko kina abin da ya shafi sallah karama. To ita kuma sallah babba ita ce kabbarorin suna farawa daga ranar Arfa har zuwa kwana uku na bayan sallah. To wannan kwana uku da ranar sallah da kwana uku na bayan da su kuma an shar'anta bayan an kare sallah, kowanne daga cikin mutane yayi wannan kabbarorin. Kuma ba sunna bane liman yana yin kabbarar mutane suna karbawa, domin ba a rawaito sahabban manzo Allah sun aiwatar da haka ba. Sai dai liman yana iya daga murya dan saboda ya tuna ma mamu, domin lokacin da liman ya daga murya wanda suka manta sai su tuna, kun gane ko? Mafi yawanci mu haka muke yi a masallaci, an sallame sallah sai in fara kabbara. Dama a farkon lokacin zan ce musu to sunna ne yin kabbara kowace bayan kowace sallah a wannan kwanakin, kenan kowace sallah zan yi a hili dan saboda kuma ku tuna. To haka nake yi, kenan wannan shine sunna kenan dangane da abin da ya shafi kabarorin da ake yi a abin da ya shafi rana ta sallah babba. Dai muna da sauran lokaci ko? A lokacin ma yana da yawa kenan. Dai kenan babi na gaba ko? A rage lokaci ko? Sai kanta ne ko? Dai ina tsammani dangane da abin da ya shafi wannan babin nan za mu dakata, sai dai muna a cikin wani wata mai matukar muhimmanci, shi ne wata na Muharram, wanda ya kamata a ce hudu gobin wannan satin ya kamata a ce ya tafi a kansu, domin akwai wata rana da take tunkara mu, ita ce ranar Ashura. Da farko dai wannan wata na Muharram akwai karatuka da yawa da suke a cikinsa. Karatu na farko da yake a ciki shine kasancewar wannan wata na Muharram shine wata na farko na kalandar Musulunci. Kuma asali kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da bayan rasuwarsa har ma lokacin Abubakar, Musulunci baya da kalanda, ma'ana a ce rana kaza ga watan Musulunci ko kuma a ce shekara kaza ta Musulunci. To lokacin Umar ne sai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Huzaifatul Yamani yake ce ma Umar, kana turo mana sako wanda a cikin sakon babu kalanda, ma'ana babu ranaku, babu data a ciki. Su kuma mutanen da muke mu'amala da su suna da dat, ma'ana Majusawa da Kiristoci da Yahudawa suna da mi, suna da ranaku da suke kilgo da su. Duk sakon da za a rubuta sai a rubuta rana da abin da ya kamata haka. To shine sai yake neman shawara ga Umar akan su ma ya kamata a ce ai kalanda ta Musulunci. To da aka ma Umar wannan shawarar shine sai ya tara sahabban manzo Allah akan cewa mu ma ya kamata mu yi kalanda ta Musulunci. To sai kowa yake kawo shawara, wasu suka bada shawarar ai ai aiki da irin na Kiristoci, ma'ana aiki da na tarihin Annabi Isa, suka ce akan cewa ai manzo Allah ya hana makamanceceniya da su. Wasu suka ce a'a, a sa ranar aihuwar manzo Allah ta zamanto ita ce rana ta kilgu, ma'ana ya kasance ana cewa miladiyya, ma'ana ranar aihuwar manzo Allah kasance ita ce kilgon shekarar su. Duka dai da ƙarshe sai Umar ya ce ni ina ganin a sa hijira, yace domin hijira ita ce ta bambanta tsakanin addinin Musulunci da mi da kafirci. Wannan ita ce mai yake da suna lokaci na farko wanda Musulunci ya yadu, tarihi ne wanda a Musulunci ba a mantawa da shi. Sai sahabban manzo Allah duka gaba ɗaya suka yi hannu biyu da wannan shawarar ta Umar, sai aka sa tarihi na hijira, kenan sai kasance mu tarihin mu ana cewa hijiriyya, ma'ana shekara ta hijira. Su kuma zaka ga wancan shekara ta aihuwar Annabi Isa. Wannan shine a takaice. Da kuma aka tashi zaben wata, sai ya kasance Muharram shine wata da suka zaba na farko, shine a cikin mai yake da suna wannan wata na Muharram. Wannan wata na Muharram wanda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ahabbu siyamu ila Allah ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram. Manzo Allah yake cewa azumin da Allah yake so bayan wata na Ramadan shine azumi a cikin wannan wata na Muharram, ma'ana wannan watan Allah ya kebance shi da yin azumi, kuma kasancewar azumi a cikin sa yana son sanye da sauran watannai. Kuma daga cikin wannan azumukan da ake a cikin wannan watan, akwai wani azumi wanda manzo Allah shi ma ya kwadaitar sosai akan sa, shine ake cewa azumi na Ashura. Domin ya zo a hadisi aka tambaye manzo Allah dangane da azumi na Ashura, sai manzo Allah yake cewa yukaffiru sanal madiya, yana kankare zunubi na shekara wadda ta wuce. To wani zai iya shiga cikin rudu akan cewa an yi azumi a wancan karin na Arafa, manzo Allah yace yana kankare shekara guda biyu, ko shekara wadda ake ciki da wadda za ta zuwa nan gaba. To idan muka hada babu cin karo, shi wannan azumin na Ashura zai kankare maka shekara da ta wuce ne, shi kuma azumi na Arafa zai kankare maka shekarar da kake ciki da shekarar da kake fuskanta ne. Kenan sai zaman to shekara nawa? Shekara uku shirye da juna. Wancan na kamin waccan, shi kuma zai kankare maka wannan na wanda kake ciki da wanda kake tinkara. Kuma dalilin wannan azumin na Ashura shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya zo a Madina, sai ya isko Yahudawa, domin Yahudawa suna da yawa a garin Madina. Dama mun gayya a can farko asalin hijirarsu su zo Madina menene? Wasu dai makirci ne ya kawo su, wasu kuma neman gaskiya ya kawo su. Su waye makirci ya kawo su ne? Wanda suna neman annabin ya zo su kashe shi. Mun gane ko? Su kuma su neman gaskiya, su kuma suna neman annabin ya zo su shiga a cikin addini, su yi imani da su kamar yadda annabi Isa ya musu wasiya. Mun gane ko? To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, kuma wanda suka zo dan gaskiyar suka bi gaskiyar suka shiga a addini, kamar irin su mai da suna Abdullahi bin Salam da sauransu, su kuma wanda makircin ya kawo su suka yi makircin su kashe manzo Allah, wanda da ƙarshe dai Allah bai ba su damar wannan ba har ya kai manzo Allah ya kore su a cikin garin Madina insha Allah. To lokacin da manzo Allah ya zo a Madina, sai isko Yahudawa suna wannan azumin, sai ya tambaye su dan me yasa kuke wannan azumin? Sai suke cewa hadha yawmun kabirun, hadha yawmun najjallahu Musa min fir'auna, yake cewa wannan rana ce babba, rana ce wadda Allah ya tseratar da annabi Musa da kakanninmu daga fir'auna. Yace to lokacin da Allah ya tseratar daga fir'auna, ya tseratar da annabi Musa daga fir'auna, sai annabi Musa ya wannan azumin. Yace to su ma shi yasa suke wannan azumin, domin koyi da annabi Musa alaihi salam. Su a wajen su rana ce ta murna da jin dadi. To lokacin da manzo Allah ya ji wannan, sai yake musu nahnu ahaqqu bi Musa minkum, mu muka yi cancanta da annabi Musa akan ku fiye da ku. Dan me yasa manzo Allah ya ce haka nan? Domin sun kauce ma karantarwar annabi Musa kai, domin annabi Musa ya fadakar da su akan cewa akwai annabawa da za su zo bayan sa, daga cikin annabawan da suka zo suka ta kashe su, daga cikin su kuma akwai annabi Isa, wanda shi kuma annabi Isa ya yi musu meke da suna albishirin cewa akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai zo, in ya zo su bi shi shine karshen annabi. Lokacin da kuma annabin ya zo, ta bayyana gare su cewa ai annabin ba a cikin kabilar su yake ba, sai suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu daga ciki kuma wanda Allah ya kaddara shiriyar su suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai manzo Allah yake mu muka yi cancanta da annabi Musa akan ku, sai manzo Allah ya azumci wannan wata ta Ashura, kuma sai ya umurci mutane gaba ɗaya su azumci wannan wata. Kuma manzo Allah ya fara azumtar wannan watan kamin a farlanta azumin watan Ramadan, domin farkon azumin da aka farlanta shine wannan azumin na Ashura. To lokacin da aka farlanta azumin watan Ramadan, sai manzo Allah ya ce musu yanzu azumin Ashura wanda yake so yayi ba dole bane, amma wannan na Ramadan shine dole. To kenan yana nuna mana dai wannan azumin na Ashura azumi ne wanda manzo Allah ya fadaitar sosai akan sa. To kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shekara guda, sai ya ce musu in Allah ya kai sa shekara mai zuwa zai saba ma Yahudawa, yake cewa khaliful yahuda, yake cewa fasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, ku ku saba musu in rana guda suke yi ta Ashura, ku kuma sai ku yi azumi na rana kamin meke da suna gomar, ko kuma bayan gomar, ma'ana ku yi tara da goma, ko kuma ku yi nawa? Ku yi goma da goma sha ɗaya. Manzo Allah ya umarce su domin ya zamanto sabawa ga Yahudawa. Wannan kenan darasi ne akan cewa mi, akan cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin duk wani abu da zai yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasarawa, yana kokarin ya raba mu da shi. Domin farkon musulunci manzo Allah ya kasance yana son ya yi koyi da Yahuda da Nasarawa. Mun gane ko? Shi yasa a harkon musulunci al-qibla ina manzo Allah yake kallo, ita ce ina inda Yahudawa suke kallo. Daga baya da addinin yayi ƙarfi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barambaran da su duk wani abu da yake da alaka da su, da yake da alaka da kamanceceniya da su yana raba garin shi da shi da su wannan shine kenan kenan sunna a wannan azumin shine mutun yayi 10 da 11 ko kuma yayi 9 da 10 akwai ma malaman da suka tayi akan cewa ya halatta mutun yayi guda 3 9 da 10 da 11 wannan shine kenan ina da kyau mu yi kokari mu yi amfani da wannan damar domin azumtar wannan mai ke da suna wannan kwanakin guda 3 kuma wanda yake da ƙwarin gwiwa da ya azumci Muharram kin gaba ɗaya ya halatta domin mun gani akan cewa manzo Allah yace azumi a cikin wannan watan mai ke da suna Allah subhanahu wa ta'ala yana son sa su da yawa idan ana kwadaitar da mutane a irin wannan abubuwan akwai wanda zai zo a cikin kansa ko da yaushe sai ai ka cewa ai kaza ai kaza ai kaza shin wannan bai isa ba misali akwai wanda zai iya zo masa a cikin kai domin ba a shi ma ba aka kwadaitar akan me akan yin azumi na Arafa ko kuma ga wani shi ma ya zo an kwadaitar akan sa a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu yin wannan ne dan saboda ya saba mu da ibada kaman wata gara basa ce da manzo Allah yake zumun da ita lokaci zuwa lokaci domin dai ya tabbatar muna da fadin Allah madaukakin sarki wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo maka me ma'anar yaqini shine sai mutuwa ta zo maka sai sa so da yawa manzo Allah zai kwadaitar da mu akan aiwatar da wasu abubuwa wanda za su yi dalilin tsayyatar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadai akan cewa ya ga mun tsira sai sa da Allah ya tashi sufanta sai yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dukkan abin da yake muna tsanani dukkan abin da yake muna tsanani a cikin addini manzo Allah baya son sa sai sa abubuwa da yawa da Allah zai ci da samu na sai manzo Allah yayi kokari a kawar mu da su ko kuma abubuwan da take iwa in yayi su za a ci da samu al'ummar shi sai ya kiyin su saboda kada a ci da samu domin tausayin mu kenan yana da kyau a ce mun yi kokari mun wadatu mun yi miki da suna mun yi ihtinamin wannan fursa ta wannan azumin na miki da suna na miki da suna Ashura ke mu san da cewa shi guzuri baya yin yawa shi yasa lokacin Abu Hurairah radiyallahu anhu da mutuwa ta zo masa karshe sai yake kuka sai mutanen suka ce masa tabi'ai da suke kewaye suka ce masa me yasa ka kuka me kake ma kuka kai da sahabin manzon Allah ne kai rayuwa tare da manzon Allah kaya da ilimi mai yawa a cikin duniya dalilin ka an san abubuwa da yawa na addini wanda duk wanda ya zaka samu kamar shi dan me zaka yi razana dan me zaka yi kuka sai yake ce musu ma abki ala dunyakum hadi yace musu ba wai dan saboda duniyar kuke nake ma kuka ba wai ba wai dan zan barin duniya bane nake kuka domin yana kukan ne lokacin da ya zo mai kin suna ya zo rasuwa sai yake ce musu walakin abki ala mai kin suna ala qillati zadi wa bu'di safari yake cewa ina kuka ne akan dogon balaguran da zan yi tare da cewa kuma guzuri na kadan ne ba zai isa ta ba me yake nufi da dogon balaguro shine balaguro na zuwa lahira me yake nufi da guzuri shine aikin da zai tsiratar da shi a ina a wannan lahira ke idan ya kasance sahabin manzo Allah yayi kuka akan guzurin shi to mu ya kamata a ce mun yi akan wannan shi yasa a ko da yaushe kamata a ce mun yi amfani da wannan damar ta ibada a cikin wannan wannan wata ko kuma da sauran watanni domin mu samu tsira a gaban Allah madaukakin sarki shi yasa mumuni idan ya zo a lahira Allah madaukakin sarki ya nuna masa masarkin sa a aljanna zai yi gurin cewa ya Allah a maido ni duniya in ƙara yin aiki na ƙwarai domin matsayina ya ƙaru a ranar tashi alkiyama kenan ko da yaushe mumuni zai cizon hannun wani lokaci ne da ya kuce masa shi yasa malamai suke cewa alwaqtu a'zamu ma unita bi hifzihi lokaci shine mafi girman abin da aka ni aka umurce ka da ka kula da shi domin rayuwarka gaba ɗaya lokaci ne mun gane ko shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake waki yake cewa istaftihi al'ama bi siyami lillahi fi shahri al-haram yake cewa ka bude shekara da yin azumi ga Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wannan wata na haram a cikin wannan wata na muharram domin watan muharram shine farkon shekara ko to kenan sai ya kasance farkon abin da zaka bude shekara da shi shine me shine yi ma Allah madaukakin sarki azumi yake cewa wa ashirul muharram sum yukaffir anka dhunuban fa mike da suna yake cewa madad li'ami yake cewa sannan kuma kai kokari mike da suna a watan muharram cikin wannan kwanan na goma na Muharram ke ayi azumin sa domin zai kan kare maka zunubi na shekara guda. Wannan shine kenan a takaice. Sannan kuma ya halatta mutum yayi na goma shi kadai, idan ya halatta kai na goma shi kadai, idan kuma kana da kwarin gwiwa kai wannan labiyun na 9-10 ko kuma 9-9 kuma kana iya kai 3-20 da juna insha Allah. Kenan Allah zamu dakata. Dai akwai mai tambaya, kenan sai mu amsa tambayoyi musamman darasin da muka yi aka ranar Juma'a. Akan Juma'a akwai matsaloli da yawa da ya kamata a ce mun kawo, sai dai lokaci bai san muka kawo su. Kenan akwai mai tambaya insha Allah a yau, sai mu baki da suna mu bada amsa sai Allah ya da daidai gwargwadon fahimta. Ina Ashura ko zai kama ran Lendi insha Allah. Ina tsammani Lendi ne ko? Lendi zai kama. Kenan Lendi waga insha Allah. Kenan Samedi vendredi dimanche Lendi ko kuma mutun yayi Lendi mardi insha Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sai liman wannan hukuncin yana tabbata ne daga lokacin da liman ya fara huduba ko lokacin da ake kiran sallah man duka ya halatta. Daga lokacin da liman ya mai kira suna ya shigo ya zanna asali, daga liman ya shigo ya zanna ya yi sallaman nan, to a wannan lokacin bai halatta ba a yi magana, mun gane ko? Sai dai inda halin ya yi tsananta shi ne lokacin da limankin ya fara huduba. Wannan shi ne kenan insha Allah. To a kirkiro tambaya. Aha, bismillah. Na. Dai. Yawa, jazakumullahu khairan. Wannan ita ma mas'ala ce sosai, wanda take mai matukar muhimmanci. Kenan asali dai ranar Juma'a da ranar Asabar manzo Allah ya hana azumi a cikin su. Amma sai dai abinda manzo Allah ya hana shine a kibance su da yin azumi. Mun gane ko? Kenan idan ya kasance azumi ne wanda yake da dalili, to ya halatta a yi shi a wannan lokacin. Wannan ita ce fatawa ta mafi yawancin malamai kamar irin su Ibn Uthaymeen da sauransu. Mun gane ko? Kenan duk azumin da zai iya faduwa a ranar Asabar ko ranar Juma'a ya halatta ka yi shi. Abinda aka hana shi ne ka keɓance ranar Asabar da yin azumi, ko kuma ka keɓance ranar Juma'a ita kadai da yin azumi. Wannan shi ne abinda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta. Domin hadisi ne Manzo Allah ya ce la tusumu yawmas sabti illa bima furida alaikum. Kada ku yi azumi a ranar Asabar sai wanda aka tilasta muku. Mun gane ko? Kenan wannan yana nuna cewa dai a keɓance ranar Asabar kenan ce. Wannan shi ne magana mafi inganci, wadda kuma za ta samar ma mutum falala ta yin azumtar azumukan da suke iya faduwa a wannan ranaku. Kenan wannan ranaku idan suka fado suke daidai da Asabar da Juma'a, idan muka tai akan cewa bai halatta ya azumi, mun yi makan mu asarar lada mai yawa. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan insha Allah. Na'am. 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 Dukkan wannan abubuwan ne wanda ya kamata a ce mu tattauna a kansu. Shi yasa nake son gudi majali. Jayyid. Wannan ita ma wata gara ba sa kika daban. Amma ba kowa ke samun ta ba sai wanda ya saba yin azumin ranar Lendi da kuma ranar Jeudi. Asali ranar Lendi akwai wanda suke azumi ko na Lendi Jeudi. Manzo Allah ya kwadaita sosai akan yanzu. Domin ranaku ne wanda ake mi ake mai suna ake gitta ayyuka zuwa ga Allah madaukakin sarki. To sai manzo Allah ya ce yana so ya liƙe wannan ranakun da azumi, domin azumi shine ibada da Allah ya yi so. To lokacin da Allah ya yi ƙarshen aikin ka shine azumi, sai Allah ya girmama wannan aikin da kai. Kuma kasancewar ita ce ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da aka turo sa da ciki, ma'ana ranar Lendi kenan. Kenan wanda ya saba yin azumi na Lendi niyya biyu zai yi. Mun gane ko? Za ka yi niyya ta ranar Lendi da kuma niyya ta mai da kuma niyya ta azumin Ashura, kuma za ka samu dukkan ladakun su. Mun gane ko? Domin ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatadkhulu as-sughra fi al-kubra. Suke cewa idan ibada biyu suka hadu a lokaci guda, wanda kuma ibadan nan jinsin su guda ne, mun gane ko? To karama tana shiga a cikin babba. Nan wacce ce karama, wacce ce babba? Azumin Ashura shine babba, domin shi so guda ake shi a shekara. Azumin Lendi shi tunda duk sati ake shi ne karami. To kenan wannan azumin na Lendi sai ya shiga a cikin mi? A cikin wannan azumin na wanda ke. kuma wannan ya shafi kowace ibada ce mun gane ko zan ba mu misali misali wanda ya saba duk in ya shigo cikin masallaci sai ya tahiyatul masjid sai ya yi gaso masallaci to lokacin da ya shigo a cikin masallaci akwai me yake da suna raka'atan fajr da bayyiba to da ya shigo masallaci yana iya haɗa niyya biyu tahiyatul masjid da mi da kuma raka'atan fajr yayin wannan sallar duka kuma zai samu ladar su asali ma wannan shine hidaje ba kun gane ko wannan shine kina insha Allah dangane da abin da shi wannan masallar aha akwai tambaya kuma to ga tambaya wanda shi kuma bai san ranar Ashura ba ce sai da ya tashi da sahi sai ya ji ana cewa ayyau Ashura to kuma bai karya ba to ya halatta a gare sai wuce da wannan azumi ko kuma bai halatta a gare sa ba aha ya halatta dalilin me a saboda nafila ne jazakumullahu khairan kene yana da kyau bambanta niyya ta azumin nafila da niyya ta azumin me da niyya ta azumin farilla domin shi azumi na farilla dole ne sai da niyya aina daga cikin ko abun mamaki a ranar ta azumi na farilla azumin ramadan kai niyyar kare azumin to azumin ya kare kamar yadda malamai suke cewa man nawal iftara aftara duk wanda ya niyyar kare azumin to azumin kai tsaye ya kare ko da bai ci ba ya sha amma shi kuma azumi na nafila mun gane ko ya halatta ka tashi tsakiyar rana ba kai kare ba ka kwanta da niyyar shi ba mun gane ko da ranar ka rasa abin da zaka ci ma sai ka ce to ni bari in wuce da azumi mun gane ko abin da yasa ake sauƙaƙa mana a cikin abin da shahi nafila domin saboda mu yawaita aiwatar da shi mun gane ko kenan wannan shine kenan ya halatta a tsakiyar rana ka wuce da azuminka na nafila domin so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shigowa a gida idan ya tashi sai ya ce musu har akwai wani hal mai shay akwai wani abu na kare in suka ce babu komai sai ce to idan ana sa'imu to ni azumi zan yi sai ya wuce da azumin sa wataran kuma sai ya dauki azumin da ya tashi sai a ce mishi da rana sai a ce mishi ai ga abinci an kawo sai ya ce musu mu gani in aka kawo ya ga abin da ya birge sa ne sai ya ce duk da na tashi da azumi amma dai sai ya ci abinci sai ya tsaya da wannan azumin kun ga shi shi yasa malamai suke cewa al-mutatawwi'u amiru nafsihi ma'ana mai nafila shine shine yake da cin karansa ba babbaka ma'ana yana iya duk abin da yake so in kana so ka aje in kana so ka dauka shi yasa suke cewa me yake da suna mala yajibu ibtida'uhu la yajibu me yake da suna intiha'uhu ma'ana duk abin da ba dole bane sai ka fara to kare sa ba dole bane kenan wannan duka dai dama ce wanda ya kamata a ce mun yi amfani da ita akan abin da ya shafi wannan azumukan masha Allah wannan tambayoyin sosai sun budo da abubuwa wanda ya kamata da ba a ce an yi bayani su Allah ya alfana da mu gaba ɗayan mu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuma kuskure Allah ya gafarta muna ya ba mu ikon amfani da wannan damar ta Muharram insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah